Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya suna na baba ya koma kiri tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki muke kawo muku shirinmu na wannan lokacin na yau Juma'a babbar rana 24 ga watan Janairu shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke dauke da shi ga kanan labarai.
Shugaban kwamitin shari'a na majalisar wakilan Amurka ya bayyana kalaman shugaba Donald Trump cewa ba za a iya kige shi ba a matsayin kalamai marasa tushe. Kwamitin gaggawa da majalisar ɗinkin duniya ta kafa don yin nazari akan cutar coronavirus yana tunanin bayyana halin kotakwana game da cutar. Hakanan za ku ji cewa wani gidan rediyo mallakar wani ɗan ƙasar Benin ya sallami ma'aikatansa bayan da hukumomin ƙasar suka dakatar da tasharsa ya ɗashe shiryenta.
Kanan labarai kenan aka saurara. A jikin shirinmu za ku ji cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta amince da rundunar tsaro na Amotekun wanda gwamnatocin jihohin kudu maso yammacin Najeriya suka kafa.
Nan gaba cikin wata ɗaya wata biyu da a so mu samu matsala tsakanin su waɗannan jami'ai na tsaha na jihar da wasu jami'an tsaro wanda federal government take controlling a kai.
Haka kuma za ku ji cewa shugaba Buhari ya kira ga Prime Minister Burtaniya ya taimaka wa yaki da gwamnatinsa take yi akan cin hanci da rashawa a Najeriya.
Idan har ba jami'an Najeriya ne yanzu suke kansu sun guji cin hanci da rashawa ba, to shi ne kawai zai karfafan kasashen waje don su yarda cewa Najeriya shugabannin Najeriya da gaske.
Muna kuma dauke da sabon shirin nan na da dan gari wanda sashen Hausa na muryar Amurka ke haɗin gwiwa da kawayensa wanda shirin na yau zai fara ne daga jihar Kano. Muna kuma dauke da nasihar Juma'a amma duk sai ban kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da hatsuba. Ga cikakkun labaran duniya. Dan majalisar wakilai mai gabatar da shaida a shari'ar tsige shugaban Amurka Donald Trump Gerald Nadler ya bayyana kalaman Trump cewa ba za a iya tsige shi ba a matsayin marasa tushe. Nadler, shugaban kwamitin shari'ar majalisar wakilan ne ya fara bada bahasi a rana ta biyu a zaman sauraron bahasin shari'ar tuhumar da 'yan Democrat suke yi na tsige Trump a majalisar dattijai a jiya Alhamis, inda sanatoci 100 za su yanke hukunci akan ko shugaban ya aikata laifi ko a'a. Shugaban kwamitin tsaro na majalisar Adam Schiff ya ce Sam Trump bai yi tunanin illolin da bukatunsa za su haifar a yunkurin da gwamnatin Ukraine take yi na yakar cin hanci da rashawa a kasar ba. Schiff ya ce abinda Trump ya damu ya cimma shi ne a kaddamar da bincike akan Biden, musamman ma bayan alkaliman sakamakon zaɓe sun nuna cewa zai iya shan kai a hannun tsohon mataimakin shugaban kasan a fagen zaɓen da za a gudanar. An gayyaci Trump da lauyoyi masu kare shi su bayyana a gaban kwamiti amma suka yi watsi da gayyatar. Wani kwamitin gaggawa da kungiyar mafiya ta duniya ta kafa don duba batun cutar nan ta coronavirus ya ce yana tunanin bayyana halin kotakwana akan cutar. Duba ga matakin da cutar ta kai wanda ake ganin yana iya kasancewa matsala ga lafiyar jama'a da ya dace al'ummar duniya ta maida hankali a kanta. Amma kuma kwamitin ya yi kira ga kasashe su kasance a fadake. Kasancewar cutar ta kwantar da mutane 584 tare da kashe 17 wanda alkaluma ke nuna yiwuwar haurawar kiyasin waɗannan adadin yayin da cutar kuma za ta yadu zuwa wasu kasashe. An samu rarrabuwar kawuna a dalilin bambancin ra'ayi tsakanin mambobin kwamitin game da irin barazanar da cutar coronavirus take iya zama ga lafiyar al'ummar duniya. Bayan tafka muhawara tsakanin mambobin na tsawon kwanaki biyu, bakin kwamitin ƙwararrun ya kasa zama ɗaya. Shugaban kwamitin JJ Hussein ya ce ra'ayin duk waɗanda suka bada goyon bayan a bayyana cutar a matsayin mai barazana ga lafiyar al'umma ya ta'allaka ne akan cewa cutar tana yaduwa kamar wutar daji da kuma irin tsanani da cutar take da shi abin damuwa ne.
But several others say that it is too early.
Yace amma mafi yawan 'yan kwamitin sun yarda cewa bai kamata a yi riga malam masallaci ba, dalili saboda karancin adadin waɗanda suka kamu da cutar a waɗansu ƙasashen waje. 'Yan kalilan ne baya ga irin la'akari da irin azamar da ake yi na shawo kan cutar, musamman ma wanda hukumomi a ƙasar Sin suke ta fama. Wani gidan rediyo a jamhuriyar Benin mallakin wani dan kasar da aka kora kuma abokin adawar siyasar shugaban kasa Patrice Talon ya sallame duk ma'aikatansa bayan da hukumomin kasar suka hana gidan rediyon watsa shirye-shiryen sa a cewar ma'aikatan gidan rediyon a ranar Laraba Tashar Solil FM mallakar wani dan kasaran kasuwa da ke zaune a kasar Faransa Sebastien Ajavon ta daina watsa shirye-shirye tun sa'ilin da hukumomin sadarwa na sa'idan kasar ta dakatar da su daga yada shirye-shirye cikin watan Disamba har sai baba ta gani ma'aikacin gidan dan jarida Virgil Ahusan ya tabbatar da cewa an salimi ma'aikatan kana ya bayyana matakin janye izinin lasisin da gwamnati ta yi a matsayin wani mataki na kin mutunta yancin jama'a na samun bayanai Wannan mataki na baya-bayan nan ya janyo cece-kuce game da yancin yan jarida a kasar yammacin na Afirka.
Tun dai bayan kai ruwa rana tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohin kudu maso yammacin Najeriya.
Kuma da Allah a gaida Aisha kafin mu ci gaba da kawo muku sauran labaran da muke dauke da su sai mu faro da wannan rahoto wanda ajiya gwamnatin tarayyar Najeriya ta amince da rundunar tsaro da gwamnatocin jihohin kudu maso yammacin Najeriya suka kafa amma masana tsaro suna ƙari-ƙari da wannan lamarin ga dai Hassan Maina kaina da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto
Tun dai bayan kai ruwa rana tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohin kudu maso yammacin Najeriya dangane da kikikaka kan batun kirkiro rundunar tsaro ta Operation Amotekun yanzu an samu fahimtar juna tsakanin bangarorin biyu biyo bayan ganawa da aka yi tsakanin gwamnonin jihohin kudu maso yammacin Najeriya da mataimakin shugaban kasa Professor Yemi Osinbajo Gwamnatin tarayya yanzu ta amince da kafa rundunar ta Operation Amotekun bisa sharadin cewa lalle dole tsarin ya zo daidai da manufar gwamnatin tarayya na tsaron al'umma sannan dole ne kuma kowace jiha ta yi doka kan haka amma duk da haka masanin tsaro Aliko Erosid Harun na da fargaba
gwamnatin Najeriya ta yi amai ta lashe ba wata jiha da kundin tsarin mulkin Najeriya ya fito ya fada akan cewa su samu jami'an tsaro banda jami'an tsaron da yake karkashin gwamnatin tarayya nan gaba cikin wata ɗaya wata biyu da a so mu samu matsala tsakanin su waɗannan jami'ai na tsaha na jiha kafa saboda matsalolin tsaro da so mu samu matsaloli da wasu jami'an tsaro wanda federal government take controlling akai wannan abin da akai har aka ba waɗannan jihohin ba su permission akan zai su ci gaba da wannan abin nan din to nan gaba duk wata gwamnatin jiha to tace tana son ta kafa wani rundana na tsaro gwamnati ba ta da bakin da ta hana wannan jihan saboda haka ya kamata a dubi wannan abin nan din zabe na zuwa 2023 yana zuwa su waɗannan mutanen fa loyalty din su akan waɗanda suka kafa su ne
to shin me matsarin mulki yake cewa ne akan wannan batu Barista Yakubu Salebawa wani lauyan tsarin mulki ne a Najeriya.
Kundin tsarin mulki ya nuna cewa muna da rundunar 'yan sanda. Amma a cikin dokar da ta kafa Nigerian Police akwai kafa da ta bayar na cewa turanci maganar community policing al'umma ma'ana irin kamar wa'annan 'yan vigilante da suke duba suna kuma kokari tabbatar da an samu kariya kuma an samu tsaro a al'umma. To dole ne a duba wannan to shi za idan ka ce bisa ga tsarin mulki in ka zo magana community policing to wannan do wannan kungiya ko kuma wannan abin da su yarbawa ko kuma mutanen mu na kudu maso yamma suka yi na amurka dole ka iya duba shi karkashin doka ka sa shi a wannan bangaren ko kuma karkashin wannan abin da muke kira community for policing to dan haka ba za ka iya cewa abin ya saba wa duka ba idan suka koma jihohinsu ko wani house of assembly na kowace jiha na ainihin sashen yarbawa da su suka yi wannan Amotekun ɗin sai in suka yi doka da ta shafi Amotekun shikenan ya zama daidai da abin da ya faru a Gizba a Kano da kasashen mu na arewacin Ivory Coast ka ga ba wani magana ka ce cewa su ma sun saba ma ka'ida
Hassan Maina kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
gaida Hassan Maina kaina har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa da murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Aisha dauki da sauran labarin duniya
an sa samu karuwar bullar cutar polio a Afghanistan da Pakistan a shekarar da ta gabata. Lamarin da jami'ai suka bayyana a matsayin babban kalubale akan garuruwan da ke yankin kan iyakokin kasashen biyu. Matsalar da barazanar ƴan tada ƙayar baya da kuma rashin wadatattun bayanai suka haifar. A Afghanistan, jami'an lafiya sun koka cewa iyayen yara sun ki amincewa a yi wa ƴaƴansu allura don gudun kada ƴan Taliban waɗanda suka ɗauki jami'an lafiya tamkar barazana akan ikon da suke da shi a yankin su far musu. Cutar polio cuta ce da ke haifar da nakasa kana ƙwayar cutar ta virus tana yaduwa. Cibiyar kare yaduwar cututtuka wato CDC ta ce cutar tana yaduwa ne daga wani zuwa wani kuma tana iya shafar kashin bayan mutum abin da ke haifar da nakasa. Alƙaluman kungiyar lafiya ta duniya wato WHO sun nuna cewa kasashen Afghanistan, Pakistan da Najeriya ke ne kawai a duniya ba su rabu da cutar polio ba. A gabanin lokacin da kungiyar lafiyar ta duniya take kokarin bayyana Najeriya a matsayin kasar da ta rabu da cutar polio, Afghanistan da Pakistan suna fuskantar bullar cutar tun shekarar 2018. A yayin da gwamnatin Trump ke yunkurin kara tsaurin kalubalen da baki ke shigowa Amurka daga kasashen waje suke fuskanta, da alamu kasar tana iya samar da dokar da za ta hana jami'ai ba mata masu juna biyu takardar izinin shigowa Amurka. Wannan sabuwar dokar da gwamnatin kasar ta buga a jaridun jiya Alhamis wani yunkuri ne na rage yawan masu shigowa da nufin su zo su haihu a nan Amurka kawai.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan Washington DC. Tumadalla. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da Prime Minister Burtaniya Boris Johnson sun amince su hada kai wurin hana waɗanda suke gudun hijira domin samun wato a basu mafaka bayan sun sato dukiyoyi daga Najeriya. Ga Umar Faruk Musa da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bukaci kasar Ingila da ta taimaka ma Najeriya gurin yaƙi da cancin rashawa domin tabbatar da cewa masu sato dukiyoyi daga Najeriya su jibge su kasar Ingila a matsayin ƴan gudun hijira ba su samu hurumi da yanayin da za su ci karen su ba babbaka ba ba tare da an ɗauki matakai na doka domin tabbatar da an yi masa hukunci na dawa da dukiyoyin ga Najeriya. Shugaba Buhari dai yana ganawa ne da Prime Minister na kasar Ingila Boris Johnson a lokacin da ake taron saka jari na kasa da kasa tsakanin kasar Ingila da kasashen Afirka, inda ya nemi cewa lokaci yayi da kasar Ingila za ta bada tallafi na bayanan sirri da hikimomi da dabaru na zamani da kuma bada haɗin kai na tabbatar da waɗanda suke gudun hijira yanzu da ke kasar Ingila bayan da ake neman su a Najeriya an ɗauki matakai na ƙasa da ƙasa domin tabbatar da an yi musu shari'a da hukuncin da zai sawa a dawo Najeriya da waɗannan dukiyoyi ko kuɗaɗe da aka arshe da su ba bisa ƙa'ida ba. Ko da yake Boris Johnson ya baiwa Najeriya tabbacin cewa za a duba koke na Najeriya bisa ga aƙida domin a dubi hanyoyin da za a bi a samu nasarar wannan yaƙin, wasu ƴan Najeriya sun fara nuna wa Najeriya cewa ita kanta ƙasar ya kamata ta yaƙi cin hancin rashawa da gaske ta yadda ƙasashen waje za su iya ba ta goyon baya. A tattaunawa da na yi da shi, Ambassador Sani Bala, mai shehi kan al'amura a Najeriya, ya jinjina wa Najeriya akan irin wannan matakin da ta ɗauka na tabbatar da ta samu haɗin kan ƙasashen waje, inda yake cewa
waɗansu ƙasashen a da suna ba da kariya ga waɗansu mutane da suke kwasa kuɗaɗen ƙasashe suna kaiwa ƙasashensu domin waɗannan kuɗaɗe suna taimakawa wajen haɓaka cigaban waɗannan ƙasashen da suke ba da mafaka. Amma yanzu ra'ayin duniya ya fara canzawa akan wannan tsari, kusan ƙasashen da suke haka duk yanzu an maida su saniyar wayi. Kuma ita ma ƙasar Ingilakin da yawa za a gani akwai wannan, in ka tuna akwai Dizani wanda an kai ta kotu an ji ana ta shari'a, akwai sauran mutane da dama waɗanda su ƙasar Ingila suka kai su kotu saboda sun keta dokokin shiga da kuɗaɗe na ƙasar Ingila. Gaskiya ina jin zai yi tasiri kwarai da gaske.
Shi kuwa Malam Awal Musa Rafsanjani, daraktan ƙungiyar Transparency International mai fafutukar yaƙi da cancanci da rashawa, shi na ganin cewa matakan da Najeriya ta ɗauka doka suna da kyau
cikakken haɗin kan wato kasashen waje musamman Burtaniya Amurka da kuma sauran wato kasashen tarayyar Turai ina daidaita cikin matakan da dole ne na gwamnatin Najeriya ta amfani da waɗannan damar don a tabbatar da an dawo da waɗannan kadarori
kana ganin da ita Ingila da sauran makwabtan kasashen waje kawayenta har da su Amurka za su eba Najeriya irin wannan goyon bayan tunda su kansu kasashen suna cin moriyar jibge kudaden zamba da ake dauka daga Najeriya ana kai da mawakan kasashen Afirka ana kai nasu kasashen wanda ke raye waɗannan kasashen
to a gaskiyar magana shine idan har ba jami'an Najeriya ne sun shiga kansu sun guji tantance da rashawa ba sun guji abin da waɗancan barayin suka yi to in dai ba su guji wannan ba ba sa yi to shine kawai zai karfafan kasashen waje dan su yarda cewa Najeriya shugabannin Najeriya da gaske
awal Musa Rasanjani kenan daraktan kungiyar Transparency International mai fafutukar yaki da cancancin rashawa ta kasa da kasa da federation ta a Najeriya Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja Najeriya
to madalla a gaida Umar Faruk Musa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:31:49 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu VOA Africa zango wato a mita 102.5 zango FM bayan haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu yanzu ko karfe 10:12 ne da minti 16 na dare yanzu kuma ga shirin mu na gaba
da dan gari shiri ne da sashen hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke kulla da su
jama'a barkamu da wannan lokaci cikin wannan shiri muna dauke da tarihin wani kauye cikin karamar hukumar dawakin tofa ta jihar Kano mai suna Zangon Yan Kwando kamar yadda mai unguwar kauyen Zangon Yan Kwando Malam Bala Adamu Idris ya bayyana asalin waɗanda suka kafa shi mutane ne ƴan kasuwa dake zuwa daga sassan jihohin Katsina da kuma Borno a wannan tattaunawa da muka yi da shi mai unguwar yayi bayani tun daga yadda kauyen ya fara kafuwa har zuwa wannan lokaci da muke ciki
ni sunana Bala Adamu Idris mai unguwar Zangon Yan Kwando
tattaunawar tarihin wannan gari na Zangon Yan Kwando
to tarihin wannan gari ta Zangon Yan Kwando ni a garin na aka haife ni amma na bincike kakanni da iyaye ta masababin kafa wannan gari Alhamdulillah kakanni na da iyaye na sun tabbata min magana su ta zo guda daya cewa na bincike tarihin nan sun gaya min ainihin wannan gari na Zangon Yan Kwando da ba gari bane fili ne gonaki ne na mutane amma akwai mutanen da suke zuwa daga Katsina daga gurare daban-daban sai su zo su yi mahada a gurin da masu sayan kayan su da masu sayarwa sai su yi kasuwanci a gurin alhamdulillah suna yi lafiya ana rabuwa lafiya sai suka ga cewa to tunda gurin nan ya zama mahada ce ya kamata a yi gari a wannan guri saboda haka sai aka ga dattawan guri da malamai sun gamsu da cewar a zo a yi garin mana saboda haka sai shawarar su ta zama guda ɗaya ce sai aka zo aka bada umarni aka tsaga plot a wannan lokaci kowa ya gamsu da abin da aka yi Allah ya ji kan hakimin dawakin tofa dan Umar din Kano Allah shi gafarta masa shi ya zo ya sa albarka a cikin wannan gari mai albarka yayi wa jama'a gari godiya yayi wa jama'a addu'a yayi wa garin addu'a kuma alhamdulillah addu'a ta karbu gari ya kafu an ci gaba muna zaune lafiya gaba ɗayan baki da ƴan gari kowa Allah yana kashi muna zama da su lafiya
zuwa yanzu shekararsa nawa wannan gari da kafuwa
wannan shekarari an kafa shi shekarar 1958 saboda haka garin nan shekararsa 61 da kafuwa
waɗannan irin kabilu ne suka fara zama a cikin wannan gari
ainihin kabilun da suka fara zama a ciki ba kabilu bane kakannin mu ne da kakannin kakannin su da suka kafa gari kuma su ne suka fara zama a cikin wannan gari ainihin su mutanen nan mutanen jihar Borno ne Allah ya kawo wannan guri suke mu'amala wannan kasuwanci har Allah ya kaddara aka kafa wannan gari kuma Allah ya masa albarka a halin yanzu
shi wannan gari mai bambanta shi ga sauran garuruwa
eto abin da ya bambanta wannan gari da sauran garuruwa alhamdulillah akwai garuruwan da aka kafa su kafin a kafa wannan gari kuma wannan gari an kafa shi daga baya kuma Allah ya masa albarka Allah ya fifita garin, ya fifita mutanen garin fiye da sauran garuruwan da aka kafa na kusacin sa da shi. Wannan shine karin jin dadin mu kuma har yanzu alhamdulillah.
Me wannan gari ya shahara da shi?
Wannan gari ya shahara da sana'a guda daya, ita ce sana'ar kwando na saka. Muna yin kwandon da itatuwa, akwai kwatankwacin itacen geza, akwai sarƙaƙiya, akwai sabara, akwai marga, akwai lalle, duka wasu abubuwan muna yin wannan sana'ar da su.
Shi wannan kwando ana fitar da shi zuwa gari gari ne ko kuma ƙasashe?
Alhamdulillah, wannan kwando din Najeriya duka ba inda ba a kai shi, kuma ina mai tabbatar muku da cewar daga Nijar an zo an sai kwandon nan ba mu san iyakacin sa ba. An zo an sai kwandon nan daga Kamaru ba mu san iyakacin sa ba. Ghana, Chadi, Mali duka an dau kwandon nan an kai shi. Kai ina mai tabbatar maka da cewa an dauki kwandon nan an kai shi Saudiya ma.
Duba da tsawon lokacin da aka dauka ana gudanar da sana'ar kwando a wannan kauye, har yanzu ana gudanar da wannan sana'a ta kwando?
Har yanzu babban alfaharin da muke da ita ya isa, domin ana yin ta har yanzu ko wani iri ake so. Muna da shi, muna yi, kuma ana yi har gobe alhamdulillah.
Baya ga sana'ar kwando, akwai wani abu da shi wannan gari yake takama da shi?
Eto, mu dai a iya sanin mu da tarihin mu ba mu da wani abu da muke takama da shi akan sana'a a yanzu illa wannan sana'a ta kwando.
Idan ba a manta ba dai, a wani lokacin cikin shekarar 1985 ne aka tashi masu sana'ar kanikanci a unguwar Kwakwaci a Katsina Road cikin birnin Kano zuwa wani sabon guri bayan ƙauyen Dawanau cikin karamar hukumar Dawakin Tufa. Aka yi kuma sa'a ya kasance kurkusa da ƙauyen na Zangon ƴan kwando.
Wata masana'anta da Allah ya hukunta aka kawo ta tun zamanin gwamnatin Muhammadu Buhari, wacce yana aikin soja, ita ce Kwakwaci. To alhamdulillah, yaranmu su ma sun shiga sun fara shahara a cikin harkar wannan sana'a. Ko yanzu mun gode, mun gode, mun gode alhamdulillah.
Shi wannan gari Zangon ƴan kwando, akwai wani kirari da ake yi mishi?
Eto, kirarin da ake masa wanda na sani ne bincike shi ne ake cewa Zangon ƴan kwando madafa tuwo garin Dangage. Wannan shine kirarin da ake wa garin.
Wani irin kalubale shi wannan gari yake fuskanta a halin yanzu da kuke bukatar mahukunta su sani?
Muna da asibiti wanda a tenuwar kwankwaso ta ƙarshe ita ne Allah ya kawo mana wani iftila'i, iji tausayin mu, ijinjina wannan abin ya zo ya alƙawarin gina mana asibiti. Alhamdulillah, an zo an fara ginin wannan asibiti, an ci gaba. Daga ƙarshe gwamnati ta faɗi, Allah ya kawo mana Ibrahim Shekarau ya zo ya ɗora mana a kai. An yi duk gudunmawar da za a yi, an yi, an kuma kammala asibiti. An fara aiki sosai ka'in da na'in, har a yanzu haka ana aikin. Akan ɗan je shaka tafi, shaka tafi, shaka tafi. To amma asibitin ya sami matsala ta yayewar iska, shine ya burbura ta shiga da kwaruka dai duka dai abin muna buƙatar tallafi a kai. Sannan akwai sashin makarantar firamare da muke da ita, muna buƙatar wannan firamare a shigo ciki, gwamnati ta duba ta ga menene abin da ya kamata a yi mana, saboda gaba ɗaya yaranmu gaba ɗayansu a ƙasa suke zama. Babu wani ɗalibi da yake akan kujera, duka daga rabin aji zuwa aji ɗaya har aji shida a ƙasa suke. Kuma muna neman gudunmawa a gurin gwamnati a taimake mu. Sannan akwai maganar ruwan sha. Muna da ruwan sha, to amma akwai rijiyoyin mu na burtsatse wanda gwamnati ta zo ta yi rijiyar burtsatse guda biyu, ɗaya akwai ruwa, ɗaya ta lalace tun. Sannan akwai wasu, wani ɗan kasuwa da ya zo ya taimake mu yi mana rijiyar burtsatsen guda biyu, alhamdulillah shi ma ɗaya tana aiki, ɗaya ta tsaya tun tun. Wannan shi ne ƙalubalantar da muke ta fuskantar garin.
Kan matsalolin da mai unguwar ya zayyana, muka nemi jin ta bakin kansilan yankin Malam Zakariya Abubakar, wanda ya ce baya gari amma ya tabbatar mana ta wayar tarho cewa gwamnati na sane da waɗannan buƙatu nasu kuma tana shirye-shiryen share musu hawaye. Wannan shiri haɗin gwiwa ne tsakanin tashar Freedom Radio a Kano, Najeriya, da kuma sashen Hausa na muryar Amurka, wato BOA.
Kuma dalla, yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku nasihar Juma'a babbar rana daga bakin Malam Ibrahim Mamman Duguri.
Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sunana Ibrahim Muhammad Duguri, sarkin malaman Duguri. To nasihar mu ta yau zamu yi nasiha ne akan abin da ya shafi hakuri. To alal haqiqa hakuri wani abu ne wanda yake mai muhimmanci ga rayuwar dan Adam, kuma hakuri wato abu ne wanda yake dauka kamar yin sa, kuma yake kaiwa mai yin sa ainihin bukatar sa har zuwa ga abin da yake nema tun anan duniya da kuma lahira. Sannan idan muka dubi hakuri din, wasu maluma sun kasa hakuri kashi-kashi kamar haka. Kashi na farko shine hakuri akan bautar Allah madaukakin sarki, kamar yadda Allah yake cewa a cikin Alkur'ani mai girma, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ma'ana ku nemi taimakon Allah wato da yin hakuri a cikin abin da ya shafi sallah. Anan an kira sallah domin ita ce mafificiyar ibada baki daya baya ga tauhidi, domin a cikin sallah akwai zakka, akwai azumi, akwai kuma alamomin aikin haji. Dan haka duk wata ibada in zaka yi ta, to dole sai da hakuri ake yin ta kuma ake samun ladanta. Kamar misali, a lokacin da ake tsananin sanyi, zaka iske mutun yana kwance yana jin dadin barci ya lullube da bargonsa, to amma lokacin da aka kira sallar asuba, haka zai daure yayi hakuri ya je masallaci ko kuma ya tashi sallah inda yake. Kaga wannan ba dan yayi hakuri ba zai tashi sallar ba. Haka nan lokacin azumi na Ramadana, zaka iske mutun yana da lafiya, yana da karfi ga abinci, kuma ba mai hana shi cin abincin nan, amma saboda tsoron Allah sa da kuma yin hakurin sa wajen yiwa Allah biyayya, ya hakura ya ainihin yi ibadar sa. Dan haka kenan kaga hakuri akan barin sabon Allah, barin bin son zuciya, duk yana kai mai yin sa ga samun nasara. Sa'annan kuma hakuri akan musiba ko bala'i ko jarrabawa in ta auka wa mutum, shi ma ya kawo hujjoji a cikin Alkur'ani mai girma, daya a cikin suratul Baqara, wala nabluwannakum bi shay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa bashshiris sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah ka kara mana hakuri da kuma juriya wajen yi maka da'a, kuma ka datar da mu da abinda hakuri take kaiwa masu yin ta har zuwa ga nasarar babba, wato nasarar gidan aljanna.
To madalla, ana sauraron shirye-shirye ne daga nan Washington DC. Mun kuma gode da Malam Ibrahim Muhammad Duguri. Wannan ne kuma kawo mu karshe wato labarai a takaice.
Dan majalisar wakilai mai gabatar da shaidar shari'a tsige shugaban Amurka Donald Trump Gerald Nadler ya bayyana kalaman Trump cewa ba za a iya tsige shi ba a matsayin marasa tushe. A yayin da gwamnatin Trump ke yunkurin kara tsaurin kalubale da baki da ke shigowa Amurka daga kasashen waje suke fuskanta, da alamu kasar tana iya samar da dokar da za ta hana jami'ai ba mata masu juna biyu takardar izinin shigowa Amurka. Wannan sabuwar doka da gwamnatin kasar ta buga a jarida a jiya Alhamis wani yunkuri ne na rage yawan masu shigowa da nufin su zo su haihu a nan Amurka kawai, ɗabi'ar da ta zama ruwan dare da nufin samawa yaran yancin zama ƴan kasar. Wannan dokar za ta baiwa ma'aikatan ofishin jakadancin da aka dorawa alhakin bada takardun izinin shigowa Amurka ikon hana duk wata matar da aka fuskanci cewa manufar ta kenan ta neman izinin shigowa kasar. Musamman Trump ya bayyana niyyarsa ta kawo ƙarshen wannan ɗabi'ar ta zuwa Amurka don haihuwa a Amurka, inda kusan duk ɗan da aka haifa a kasar ake bashi takardar ɗan ƙasa. Kotun Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙasa da ƙasa ta umarci Myanmar da ta ɗau duk wasu matakan da za ta iya ƙarƙashin ikonta wajen kare duk wani abu da ya yi kama da kisan kare dangi akan 'yan ƙabilar Rohingya Musulmi waɗanda suka arce daga ƙasar a sanadiyar yadda sojoji suka auka musu da ƙarfin tsiya a shekarar ta 2017. Kotun ta yanke wannan hukunci ne a jiya Alhamis a birnin Hague, bayan da ƙasar yammacin Afirka ta Gambia ta shigar da ƙara a madadin ƙungiyar ƙasashen musulmi 57 akan Myanmar, inda ta zarge ta da saba dokokin hana kisan kare dangi na shekara ta 1944. Sama da 'yan Rohingya 700,000 ne suka arce zuwa ƙasar da ke iyaka da ita Bangladesh a watan Agusta na shekarar 2017. Domin tsira da rayukansu a wani yunkurin mallake kasarsu da sojojin Myanmar suka kaddamar. Gwamnatin kasar ta ce mai da martani ta yi a kan 'yan tawayen Rohingya waɗanda suka kai farmaki a kan shingayen tsaronta a arewa maso yammacin jihar Rakhine. A wani kwamitin gaggawa da ƙungiyar lafiya ta duniya ta kafa don duba batun cutar nan ta coronavirus, ya ce yana tunanin bayyana halin ko ta kwana akan cutar. duba ga matakin da cutar ta kai wanda ake ganin yana iya kasancewa matsala ga lafiyar jama'a da ya dace al'ummar duniya ta maida hankali akan ta. Wani gidan radio a jamhuriyar Benin mallakin wani dan kasar da aka kora kuma abokin adawar siyasar shugaban kasa Patrice Talon ya sallame duk ma'aikatansa a bayan da hukumomin kasar suka hana gidan radio watsa shirye-shiryensa.
To jama'a, da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu dauke da sabbin rahotanni a wani sabon shirin. Za a kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin jin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata. Adireshin mu ta voahouse.com da kuma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin kowa da kowa, baba ya koma kere ne ke sallama da ku. Sai an jima.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.